والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta litinin 14 ga watan 6 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1435 wanda kuma ya dace da 14 ga watan 4 miladiya 2014 wanda kuma wannan shine darasin mu na biyu a wannan littafi mai tarin albarka mai suna Nabiyur Rahma, littafin da babban malamin mu Sani Umar Musa hafizahullahu ta'ala ya wallafa a cikin sha'anin sirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Darasin da muka yi na farko muqaddima ce ta shi mawallafin wanda yau insha Allah za mu shiga tawti'a. Tawti'a shine kamar yar shimfiɗa kafin a shiga gundarin bayani akan rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Yace ibadatul asnami fi jaziratil arabi qabla al-islam, bautar gumaka a jazirar larabawa kafin zuwan addinin musulunci. Kafin mu soma wannan istimarrat, abin da ya kamata mu soma shimfiɗa da shi don mu fahimci abin da kyau. Duka abin da za a yi nara bayanin rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai somo daga Makka ne zuwa Madina. To mun sani cewa ita Makka asali wuri ne wanda manya-manyan duwatsu suka kewaye. Akwai dutsen Abu Qubay wanda shi ne kusan daga ɓangaren gabas wanda ya yi shan baka, babban dutse na gingime mai wanda yau da kullum da kuma cigaban zamani aka sassaƙe wannan dutse kusan in ma akwai ɗan abin da ya rage ku ba shi da yawa. Da kuma dutsen Qu'ay Qi'an shi kuma daga ɓangaren yamma wanda wancan ya taho ya lankwaso, wannan ma ya taho ya lankwaso sun kusa haɗuwa. To kuma wuri ne wanda yake cike da ƙananan duwatsu, akwai ƴan hanyoyi da ruwa ya kalli wanda Allah subhanahu wata'ala ya samar da foundation na Ka'aba a wannan wuri. Wala'alla da dama ko wasu ku sun karanta ko sun ji Annabi Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam lokacin da aka bashi kyautar kuyanga Nana Hajar alayha salam wanda ita Sarra ita ce matarsa ta aure, kundi lokacin da wani sarki ya so ya kwace masa mata da duk abin da ya gudana har da ya ga cewa ba shi da sulɗa a kanta sai ya ba ta kyautar Hajar. Ita kuma sai ta ce to ta bayar da ita kyauta ga Annabi Ibrahim alayhi salam ya yi sadaka. Nana Sarra duk tsawon lokacin da suka yi Allah bai ba ta ciki ba, wala Allah malamai suka ce kokari ba ta taɓa yi ba. To ba daɗewa ba sai Allah ya bai wa Nana Hajar cikin Annabi Isma'il alayhi salam. To kun san yadda iyaye mata suke, musamman a ce uwar gida ta yi shekaru ta ga cewa ba ta da ɗa yanzu ga wata ta zo daga baya kuma ga alama Allah ba ta rabo. To daga lokacin da Nana Hajar ta samu cikin Annabi Isma'il alayhi salam, Nana Sarra sai ta hura wuta mai tsanani akan duk abin da Annabi Ibrahim zai yi. To lallai sai ya ɗauke ta daga inda Sarra za ta ganta lokacin suna Palestine. To ya ga ba shi da zaɓi a wannan lokaci sai ya ɗauki Nana Hajar bayan ta haihu. sai ya tafi da ita wannan wuri ku duba nisan da yake tsakanin Palestine da kuma Makka a halin yanzu. Ya tafi tsakanin waɗannan manyan duwatsu sai ya zo ya ajiye ta da ɗan taƙanƙani da ɗan istikurfa ɗan mazubi na dabino da ɗan ruwa ɗan kaɗan a cikin salka. bai ce in ba yana ajiye su sai juya. To bai nisa ba sai Nana Hajar ta kiraye shi ta ce Ibrahim a wajen wa za ka bin mu? Ya yi shiru ta ce Allahu amaraka bihaza, Allah shi ya maka umarni ka kawo mu ka ajiye a wannan wuri? Sai ya ce na'am. Ta ce idan la yubayyuna. To kenan tunda shi ne ya umarnin ba zai tozartar da mu ba. To a wannan lokaci ta ci gaba da zama ita kadai tilanta kusa da foundation din Ka'aba. Tana nan ita da ɗanta Allah subhanahu wata'ala bayan wannan ruwa ya kare wanda yake na matsayin guzurin da aka bar musu. Allah subhanahu wata'ala ya samu musu da ruwan zamzam, akwai kisoshi da ba su inganta a wajen samu da ruwa ba za mu bata lokaci a kai ba. Allah da ya samu musu da wannan ruwa. To Makka wuri ne wanda ke busasshen wuri. Da yawa Larabawa ko sun so su zauna wurin ba zai zauna ba domin rayuwa ba ta yi wasai da ruwa. To akwai ƙabilan Jurhum wanda Larabawa ne wanda suke zaune a Yemen a wannan lokaci. Akwai Jurhum al'ula, akwai Asaniya. To su Asaniya ɗin sun zo ga al'ada yadda suka saba su biyo kusa da Ka'aba domin akwai hanyar ruwa dama da hagu da suke wucewa. Ma'ana kaman ƙorama-ƙorama ko ne dai zai kewaye mu foundation ɗin Ka'aba. To sai suka ga ruwa ya samu inda ba su san cewa akwai ruwa ba. Sai suka ce za su zauna kusa da wannan wuri domin su yi kiwon dabbobi. Kun san rayuwar Larabawa irin ta kiwon dabbobi ce kamar yadda Fulani suke. Idan sun zauna inda suke samun kiwo na dabbobinsu da za su zauna a wannan wuri tsawon lokacin da za su iya zama. To sai Nana Hajar ta ce ba ta yadda su zauna wannan wurin ba, su ci gaba da morar wannan ruwan sai da izininta. Sai suka roƙi alfarma, suka roƙi izini, ta ce to ta masa izini su zauna. To saboda haka sai suka zauna a matsayin makotanta. Ku gane cewa su wancan Larabawa ne, ita kuma Nana Hajar tana magana da yaren abin nan Ibriya. To kun san duk lokacin da ake takuɗe yau da kullum wani zai koyi yaren wani. Suna nan Isma'il alayhi salam ya zamo yana wasa da yaransu a tafi a yi abubuwa da aka sani yaran ƙauye su je su yi farauta su yi waye da sauransu har ya zama ya ji Larabci kamar haifaffen cikin Larabawa. To wannan ta sa har ma suka auren masa da 'yarsu. Suna nan Nabi Ibrahim alayhi salam bayan tsawon lokaci sai ya zo ya duba ya ga wannan ajiya da ya bari. Ya zo ya sami Isma'il alayhi salam a lokacin ita Hajar ta rasu. Shi har ya riga ya zamo magidancin kansa. To da ya zo sai ya tambayi ita matar ɗansa cewa ina mai gidanki? Ta ce ya tafi farauta. To ya rayuwa take tsakanin ke da shi? Sai abin sai haƙuri. Ai abin kaza kaza ta dinga faɗin abubuwa wanda suke bai kamata macen aure mai mutunci ta faɗa na fallasa a tsirin mijinta ba na ƙuncin rayuwa da halin ƙaƙani ta yi. To sai yake cewa da ita idan ya dawo ke ce da shi na ce ya canza wato dokin ƙofa. Ya juya ya tafi. Bayan Annabi Isma'il alayhi salam ya dawo sai take cewa da shi wani dattijo ya zo mai kama kaza ya tambaye ni kai na sa inda ka tafi? Ya ce idan ka dawo in gaishe ka kuma in ce ka canza dokin ƙofa. Sai ce to ke ce dokin ƙofar? Yana nufin in sallame ki saboda haka na sake ki. To daga nan sai aka sake bashi auren 'yar babban shugaba na Jurhum ɗin. Ya ci gaba da zama da ita wanda malaman sira suna cewa ta haifa masa 'ya'ya da suka kai wajen 15 ko abin da ya kama da haka. To Ibrahim alayhi salam da ya dawo kusan shi ne dawowarsa ta uku. bayan ajiye su ya tambaye ta kuma ya aka yi dace irin zuwan da yayi na farko Isma'il alayhi salam ya tafi farauta wannan karan ma bai same shi ba sai ina mai gidanki sai ya tafi farauta ya halin rayuwar ta ai sai godiya alhamdulillahi komai sai farin ciki sai to idan ya dawo kike da shi na sai ya tabbatar da dokin kofa bayan da ya dawo ita ma ta faɗa masa wanda tido mai kama kaza ya zo ya ce a gaishe ka kuma ya ce ka tabbatar da dokin kofa sai ce to ke ce dokin kofar ya mu umarni na ci gaba da zama da ke na riƙe ki da kyau to wannan ƙabila ta Jurhum sai a kwana a tashi sai suka zama su ne suka mallaki wannan wuri area Makka sai da suka shimfiɗa mulki kusan na shekara 2000 to da suna abubuwa na ƙwarai da mutunci ita Ka'aba tun a lokacin take kufai Larabawa suna girmama ta kuma suna kawo abubuwa na girmama Ka'aba har aka zo aka gina ta sai aka kawo abubuwa na sadaka cewa an kyautar wa Ka'aba to Jurhum sai suka ci gaba da ɗauke kayan mallakar Ka'aba suna yin sha'anin su da shi suka dinga kama karya idan baki suka zo su zalunce su idan suka fita su ci zali to a kwana tashi Allah sai kawo kabilan Khuza'a da suka zo sai suka hada kai da Adnaniyun suka hada karfi suka yaki Jurhum suka yi masa katakata suka kore su daga nan suka kwace ragaman mulkin Makka to wannan shine abin da ya kamata in fada domin na dora wannan inda za ku gane abin da darasin yake nufi to yanzu an kore Jurhum Khuza'a sun zama su ne masu mulkin Makka a halin yanzu tenuwar Jurhum ta kare yanzu a shigo sabuwar tenuwa ta Khuza'a maliki ta istamarrat qabilatu Khuza'a qabilan Khuza'a sai suka shude suka zarce ala wilayati shu'unil Ka'aba a bisa jagoranci na al'amuran ko kuma sha'anonin Ka'aba wal baitul haram da kuma baiti wanda daki wanda yake mai daraja wannan min babi aqfi shay'i ala nafsihi ba wai ana nufin Ka'aba daban shi kuma baitullahil haram daban ba alif Allah kita alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin alkitab shine alquran kenan ya zama aqfi shay'i ala nafsihi to nan da aka ce wal bait ba ana nufin Ka'aba daban shi dakin daban ba ma'ana duk abu daya ne to suma suka yi nasu mulkin ma yuqaribu 300 sana abinda ya kai kusan shekara 300 kunga kusan basu ma yi kashi daya wala Allah kila akan 8 ko 7 na Jurhum ba sai ma ne ce wa kanat wilayatuhum fi gayati su'i wal fasad kuma shugabancin su ya kasance wato ya kai karshe a wajen muni da kuma barna id bihim nasha'at ibadatul asnam domin tasabbiyan su ne bautar gumaka ta faru bainal arab tsakanin larabawa fil hijaz a cikin yanki na hijaz al asnam jam'i ne na asnam kusan ba bambanci sosai tsakanin at-timsal da asnam da al-asnam da at-tamathil wa laqad atayna ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun wa tul alayhi nabi ibrahim id qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin kaga can yace at-tamathil nan kuma yace al-asnam to duk abin da aka kira asnam ko at-timsal shine abin da aka kera shi a bisa yanayi na dan adam a matsayin gunki akwai bambanci tsakanin su da al-wasan shi al-wasan duk wani abin da za a bauta tamawa a ba'a kuma da bayin Allah ko ya zamo da kiran ta dan adam ko kira ta dabba ko da dutse ne za a zo a bauta masa sunansa al-wasan shi fa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah kar ka sanya kabarina ya zamo a matsayin gunkin da za a bautata mawa. Mu duk dai abin da muke cewa gunki sai da bambanta. To amma kamar yadda na faɗa, at-timsal da al-sanam shine abin da aka kera a bisa siga ta dan adam, ko da katako, ko da dutse, ko da karfe, ko ma da menene. Yati faqad kana kabiruhum wa ra'isuhum, tabbas babban su kuma shugaban su shine Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay al-Khuzai qad kharaja min Makka, ya fita daga Makka ila Sham, zuwa Sham. Na sha fada cewa idan aka ce Sham, kar ka takaita abun a garin Syria a halin yanzu. Sham ta kunshi ita Syria ta yanzu da Jordan ta yanzu da Palestine, duk gabaki din wannan yankin ana kiransa da suna Sham. Domin idan ka duba ita kanta ainihin Jordan, kusan wata ƴar ƙasa ce aka ƙirƙiro sakamakon saɓani da aka samu a lokacin Sarki Abdulaziz, uban sarki na yanzu, wanda shi ne ainihin ya yi ta'sisin mamlaka. To an sami saɓani mai tsanani tsakanin Hashimiyun da shi, wanda wannan ta sa ko dai a ce ya kore su ko suka tashi, sai suka koma ainihin inda suke yanzu. Aka samar da wannan ƴar ƙasa tasu wadda ake kira da suna ainihin Urdun. To saboda ka duk wannan yankin gabaki ɗaya shi ake kira Sham. To shi Amr ibn Luhay ya tafi Sham fi ba'dhi umuri, a cikin sha'anin wasu al'amurra nasa. Falamma qadima Ma'ab, yayin da ya je garin Ma'ab, min ardil Balqa, a garin Balqa, can ƙasa ma da yake ce muku al-Balqa iqlimun min ardi Sham, wani yanki ne daga ƙasar Sham. Fil mamlakatil urduniyya al-hashimiyya, a daular Urdun wanda suke Hashimawa. Wa huwa al-iqlimu alladhi tatawassatuhu madinatu Amman, shine yankin da birnin Amman yake tsakaita sa asimatul Urdun, wanda shine asimatul Urdun a halin yanzu. Fa wannan garin yaje, ra'ahum ya'buduna al-asnam, sai ya gansu suna bautar gumaka. Fa qala lahum, sai ya ce da su, ma hadhihi al-asnamu allati arakum ta'budun, wani irin gumaka ne waɗannan da na ganku kuna bautata mawa? Qalu lahu, sai suka ce da shi, hadhihi asnamun na'buduha, waɗannan gumaka ne da muke bautata musu. Fa nastamtiruha fa tumtiruna, sai mu nemi su yi mana ruwa kuma sai su yi mana ruwa. Ma'ana idan aka yi fari sai a je a roƙe su a yi ruwa, kuma sai aga an samu ruwa. Wa nastansuruha fatansuruna, mu nemi agajinsu da taimakonsu sai kuma su taimaka mana. To wannan gabar yana daga abin da yake wahalar da mutane har yanzu, yadda ba sa bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya. Yanzu da wani shaidan zai zama masa da ƙafa ya je wajen wani boka da wata bukata afjajan, ila bokan idan ya tsaga ya ce kai batse, kawai zai ce ba ka je za a yi, ba maganin sai Allah ya so. Kun san a nan yankin Kano an yi wanda idan aka ce masa ma Allah ya sa sai kore ka, abinda ma zai fara faɗa ma da ya ganka ya ce to Allah naku ya gaza, sannan ka zo. A nan yankin Kano aka yi shi saboda cika da batsewa. To da wani zai samu zamewar kafa ya je gun wannan bokan ya buƙaci buƙata kuma Allah ya tabbatar da ita, to a gunsa wannan bokan daidai yake. Inda Allah baya son sa, ya za a biya masa buƙata. Sai dai mutane kash ba su sani ba, abubuwa suna gudana kamar haka. Na farko, akwai abin da dama ya jari ala maqadir Allah subhanahu wa ta'ala, wa illam yud'a. Akwai abin da yake gudana a bisa kaddarawan Allah, ko da shi mutum bai roki Allah. Irin wannan yana faruwa. Akwai wanda nake samun labari an je masa cewa ya kashe wani, shi da kansa yake faɗa cewa wallahi babu abin da yayi, kawai sai dai wata ƴar ƙasa sai bata, yace ta je ko ta menene haka kawai, kuma sai aka rashin sa'a sai wannan mutum kawai ya mutu. riwa irin wani yana faruwa. Akwai wani bawan Allah yau din nan ma mun gaisa da shi, domin da yamma kusa in sai na wuni a Jigawa, to a yau din nan ma mun gaisa da shi, yake ce mu akwai lokacin da ogansa ya takura masa, ma'aikaci ne, lokacin promotion yayi an yi masa, a dinga wulakanta shi ana ba shi aikin da ya wuce wannan matsayin. Shi da kansa yake faɗa min wannan kisa, yace sai ya sami kawai sai wani tunani ya zo masa, yace to zan yi maganin mutumin nan. Yace mun sai dai ya auno kwanan barkono, ya samo zaren tarbi ya dura wannan lilo yayi masa wannan barkono, yayi tarbi kaman ka sai na dubunnai. Yace mun sai dai ya samu garwashin wuta ya zo kusa da ofishin wannan mutumin ya aje. Ya sa wannan barkono yana zubawa hayaƙi yana tashi yana ta wurudi da wadan yana ta ja. Aka zo aka sai da shi wani lafiya, yace kai ku kyale ne, yace lahira ta mai rabo ce, amma a duniya ba za mu bari ana wulakanta mu, wallahi sai mun nemo ƴancin mu. Yana ta wannan mai ofishin ya zo cikin sa ya dore ruwa ya shiga ofis, yace mu wallahi a rannan sai yayi wani mummunan hatsari da mota. Da yake jahili ne, yana dan samun kansa ya kira wannan bawan Allah ya ta bashi guri ya masa promotion ya masa waye ya masa waye. Abin da nake so in ce kun ga wannan kawai wani abu ne ya shirya yayi, amma abin sai ya zama akan gaba. To sannan idan abin da ya shafi addu'a ne mutum yayi, ba na ji Allah yayi kangarare a ban kasa kaman shedan, amma sai ya roki abin da kai ko ni ba mu isa mu roka a bamu ba, yace rabbi anzirni ila yawmi bu'afu, ya Allah kai mun dakaci kar ka karbi raina har sai lokacin ta da bayinka. Allah yace innaka laminal munzirin, shikenan ka daga cikin wanda aka yi wadakaci. Kenan sai mu ce dan shedan yana da daraja a wajen Allah ko matsayi Allah karbi abin da ya roka? A'a, kawai Allah zai yi istidraji ga wanda ya so a cikin bayinsa. To wayannan za su zo su roki gumaka cewa ruwa muke so, kuma da Allah ya zarta zai yi ruwan a lokacin, kawai sai a ga ruwa. To wani lafi kake da shi da za ka ce da su bautar gumaka ba gaskiya ba ce? Ga shi sun roƙi ruwa an ba su, sun shiga matsala, sun zo sun kawo kuka, kun bukata ta biya. Kaga baka da aya ko hadisin da za ka ce musu wannan abin ba daidai ba. To shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa umli lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, kamar yadda muka shafa da irin wannan munasabobi. Abin da ake kira kharqul ada, abin da ya saba ma al'ada, malamai suka zana shi guda takwas, wanda duk sun saba ma al'ada. Akwai irhas, akwai mu'ujiza, akwai karama, akwai i'ana, akwai ihana, akwai sha'awaza, sannan akwai istidraj, sannan akwai asihir. Wannan abubuwan haka suke guda takwas, kowane kharqul ada ne. Irhas da mu'ujiza annabawa Allah ya kewa, karama manya-manyan waliyan Allah Allah kewa, i'ana kuma Allah zai yi ma wani daga cikin bayinsa nagari wanda ko bai kai matsayin wilaya ba. To amma ihala da istidraji da sha'awaza, duk wannan bargurbi ne alifin Allah ke ma wannan mutum ya zo ya ce ma kaza zai faru kuma kazan ya faru. Akwai wanda tsatsubar su ta kai, idan ka zo kana bayan gari sai a yake mutum ya ce ina da bako ina wajen bayan gari, ka je ka shigo da shi kuma ka je ka samu bako. To yaushe za ka ce wannan ba wani waliyi ba ne? Sai ka ce wani dan kwarewar waliyi ne, nan kuma ainihin dan tsubbu ne. Shedanin aljanin sai zo ya fashi labari. To saboda haka kenan wannan abin shi ne ya ruɗe su tafi son gumaka cewa lallai babu shakka suna da matsayi a wajen Allah. فقال لهم سيتي افلا تعطونني منها صنما شنبقوا باني غنكي داي دغ سكن سو با فاسير به الى ارض العرب فيعبدوا انت في دشي قسل العرب وسبوتتا متا اعطوه صنما يقال له هبل سي سكا باشي وني غنكي انا كيران سو هبل فقدم به مكه سيزو مكه دشي فنصبه سيكفاشي معناه يمسى ورين زما وامر الناس بعبادته سيقومرت متاني دبوتو ونن غنكي wa ta'zimihi, da kuma girmama wannan gunki. Fa huwa allazi hamala quraishan, shine ya tsora quraishawa ala ibaratil asnam, akan bautar gumaka. La'anahu Allahu wa qabbaha, Allah ya la'ante shi ya munana shi. Abinda malaman sirra suke cewa shi Amr ibn Luhay na farko ya shahara da kyauta da kaman sulhu tsakanin mutane idan suna husuma da halin girma, wannan ce ta ruɗi mutanensa dangane da shi su ga wasu mutumin kirki. Kuma lokacin da ya je can Sham ya yarda cewa Sham garin annabawa ne, don mafi yawan dandazon annabawa wanda Allah ya yi duk mafi yawa a Sham Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su. To sai ya ga cewa inda abin nan ba daidai ba ne ba, ba za a gan shi a wurin da Allah ya samar da annabawa ba. Saboda haka kawai sai ya taho da ainihin wannan wanki, kamar yadda da dama yanzu wani abin da zai ruɗe shi ya kama wata bid'a, girman malamin zai gani da girman kandilinsa ko rawaninsa ko babban rigarsa ko abin da ya kama da haka, yaushe za a ce inda ka zaɓi nan ba daidai ba, ai malam wani ba zai yarda da shi ba. Bai san cewa gam da katar na fahimtar addini kyauta ce ta Allah subhanahu wataala ba. Mun sha faɗa, karatu hanya ce ta shari'a, amma ba shi ne shari'a ba. Inda karatu ne shari'a, to a duk duniya ba wani malami ɓatacce. Domin in ka duba irin su Mu'tazila, Jahmiyya da sauransu, duk malamai ne. Na taɓa ba ku misalin Wasil ibn Affa al-Mu'tazili, wanda ayatun fi zakka, mutum ne ya kai ƙarshe a wajen ƙwaƙwalwa, mutum ne wanda baya iya faɗin ra'u, amma suka ce in ya zo in ya ga dama sai ya hutuba da za ta kai ta minti 30 kila ko awa ɗaya ba ra'u a ciki, hatta bismillarsa zai ta bismillahil aliyil azam, misali kan mai faɗi ar-rahman ka duk gura-gura. Kamar ba Mu'tazili ne, kafa ta zame. Na taɓa faɗa muku kissan Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili, babban malami daga cikin gimagiman malaman Mu'tazilawa, wanda shi ba Mu'tazili a wajensa in ka ga dama kai sako ka yi, in ka ga dama ka bi Allah, ka bi Allah bai isa ya hana ka ba in kana so ka yi da'a, kuma Allah bai isa ya sa ka ba ka yi sako in ba ka so. Haka ƙida Mu'tazilawa suke da su da ainihin wannan ƙadariya, da ƙadariya da Mu'tazila ƙida su a wannan ɓangaren. To akwai lokacin da wani balarabin ƙauye raƙuminsa ya ɓata, ya zo wajen Amr ibn Ubayd, ya ce Allah gafarta malar raƙumina ya ɓata, yi min addu'a Allah ya sa in same shi. Sai ya ɗaga hannu ya ce, ya Allah, ba ka nufi a sace raƙuminsa ba, aka sace Allah ka dawo masa da shi. Na take sai ce, a ba na san wannan addu'a ba, ƙauye ne jahili. Sai ce, me yasa ba ka so? Ya ce, to kai ka ce Allah bai nufi a sace ba, aka sace, ya iya nufa a dawo da shi kuma ki dawo da shi. Shi sa addu'a ba ta da amfani. Kun ga duka ta fara karatun wancan ba Mu'tazili bai tsin kayo wannan hatsarin ba, amma shi wannan da ainihin fitra da Allah ya bashi ya hango cewa magana ce mai hatsari. To saboda haka wannan shine abin da ya rudi Amr ibn Luhay, ya ga cewa gari ne na annabawa, ya za a yi a zo a samu abin da ba daidai ba, duk abin da aka samu daidai ne. Bai san cewa an riga an jirkita addinin mutunci ne. A wata faɗar ma cewa akwai aljaninsu da yake masa duba, ya zo ya bashi labari cewa to waɗannan gumaka na lokacin Annabi Nuh, Dawud da Suwa'a da Yagusa da Yauka da Nasra, akwai inda ruwa ya binne su, idan kana so in faɗa maka inda suke, in faɗa maka domin ka je ka tonar su. Ya nuna masa a wajen Jidda inda ruwa ya binne su, ya haƙo su, ya zo ainihin ya rarraba ma ƙabilun Larabawa, kowace ƙabila ta tafi da shi tana bautata masa. Amin. Sai ya ce, wa qad sabata fi sahihain, ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, min hadithi abi hurairata radiyallahu an, daga hadithin sayyidina abu huraira Allah ya dade shi, kana yake cewa a anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, manzon Allah tsira da amincin Allah su kar tabbata a gare shi, yace ra'aytu Amr ibn Luhay, yace naga Amr ibn Luhay ibn qimma'a, dan qimma'a, yajru qasabahu fi an-nar, yana jan kayan cikinsa a cikin wuta, wa kana awwala man sayyaba tsawa'ib, shine farkon wanda ya fara canfi da dabbar da ake kira sa'iba. Allah ke cewa ma ja'ala Allahu min ba'iratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Larabawan jahiliya, kamar yadda kun san dama malamai suna faɗa, idan mutum bai share masallaci ba zai share kasuwa, ba sai da su ba da zakka ba, ba sai da su yi wani taimako ba, to sai suke tamfa waɗansu dabbobi. Ita wannan sa'iba, za ka ga malamai sun yi saɓani a kan me ake nufi da sa'iba. Za ka ga maganganu da dama, wasu suka ce sa'iba ita ce dabbar da wani balarabin jahiliya ya yi alwashi, ko ya ce in Allah ya ba marasa lafiya salafiya, to shi kenan zai yanta wani abu, domin sun yadda da Allah ɗin, sun yadda akwai Allah, ba wanda yake inkara akwai Allah. To idan Allah ya ba mara lafiya salafiya, sai samu wata dabba sai tamfa sai, to ita wannan ya sayyaba ta, ma'ana an haramta bayanta, ba za a ɗora mata kaya ba, ba za a hauta ba, ba kuma za a sayar da ita ba, sai dai ta yawo a jeji, nonanta sai dai a tatsa a kawo wajen gumaka. Ta'awun al-duhayyu shi ne ainihin ya gadan masu da wannan, wanda irin wannan jahiliyar har yanzu a ƙauyukan da ba san addini ba akwai irin wannan, domin akwai wanda kan gidansu shine zakara mai siddi, wasu kan gidansu shine rago mai kwalle, wasu kan abin nan gidansu shine akuya wacce take kyalla. Irin wannan akwai dole kullum sai an same ta daure a wannan gidan, eh ma wacce ta zama guzuma ta kai yadda za a ainihin bayar da ita ko wani abu, to sai an siyo ta an kawo. Ma'ana suna ga in babu wannan akuyar za a iya samun matsala a gidansu. Akwai masu irin wannan tantin, wani ma kwata-kwata baya cin naman akuya don kar aikatari ya ci naman kyalla, in yi ci to kafin gidansu ya kare. Akwai masu irin wannan tsatsuna. To saboda haka shi ne farkon wanda ya yi wannan, wa kana hadhar rajul, kuma shi wannan mutum ya kasance a hada muluki Khuza'a, shi ne ɗaya daga cikin masu mulkin Khuza'a, wanda kamar yadda muka faɗa su suka canza addinin Annabi Ibrahim alayhi salam. Sai ya ce wattakhadha ahlu kulli darin fi darihim sanaman ya'buduna, sai mutanen kowane gida daga cikin gidajen Larabawa suka riki gunki wanda suke bautata masa, ma'ana kowace ƙabila, tunda kun san ƙabilu gare su, wato Larabawa suna da kashe-kashen abubuwa, ka samu akwai ash-sha'ab, sannan sai ka samu ƙabila, sannan sai ka samu ainihin fasila, sannan sai ka samu fakhir, ka samu hai, haka za ka samu abin hawa-hawa. To akwai wanda talaucinsu ya kai gida bai isa ya mallaki gunki ba, sai dai ƙabila bi aka maliha ta mallaki gunki na ƙabila kaza. To akwai wanda su kuma abin hannunsu ya yalwata yadda kowane gida daga cikin ƙabila kaza za su yi mallakar gunki nasu ainihin na ƙashin kansu. To haka ainihin suke yi. فإذا أراد الرجل منهم سفرا, إذن متين ينفي daga cikin su zai yi balaguro, tamas sahabihi sai ya shafi wannan gunki ina yarkab, yayin da zai yi abun hawan sa, ma'ana neman sa idan yaje ya shafe shi, to yana ganin ya samu tabbacin za a fita lafiya a dawo lafiya daga nan sai ya abun hawan sa. Fa kana zalika akhira ma yasna, wannan shine karshen abin da zai aikata, hina ya tawajjahu ila safari, yayin da zai fuskanta zuwa balaguransa. Wa idha qadima min safari, idan kuma ya dawo daga balaguransa, tamas sahabihi sai ya shafi wannan gunki. Fa kana zalika awwala ma yabda, wannan kuma shine farkon abin da zai fara da shi, ma yabda bihi, abin da zai fara da shi, qabla an yadkhula ala ahli, kafin ya shiga a wajen iyalansa. Ma'ana idan yayi wannan to yana ga ya shigo da kafar dama. Ko kun san yanzu daga cikin masu rubabbun aƙidu akwai masu wannan, wallahi yanzu akwai mutanen da in dai zai yi tafiya kasar waje, wala Allah a garin nan ko a wasu garuruwan, sai ya je kabarin shehin sai ya yi gaisuwa, ya nemo izini zai yi tafiya. Akwai wanda yake ba labari wanda shi ga naune wani hayyakar boarding pass zai yi tafiyar, ya tuno bai zo ya nemi izini ba, a guje baro airport ga boarding pass ɗinsa a hannu, ya yi dai rasa jirgin da a ce ya tafi bai zo ya nemi izini ba. Shi fa mutumin ya mutu, bai hana kansa rashin lafiya ba, bai hana kansa wato samun jarabawoyin Allah ba a lokacin da yake raye, da ya mutu bai hana a tsare sai shi a yi masa wanka ba, duk an yi masa wannan. amma kuma yanzu gashi gun sa ake neman sa'a shi ma kuma wallahi da ya san inda take to da ba zai samu kansa a cikin abubuwa da ba su dadi a lokacin rayuwar to haka suka kasance suna ainihin irin wannan abubuwa yace wa kanat al arabu larabawa sun kasance qadit takhazat ma al ka'aba sun rika tare da ka'aba tawagit gumaka wa hiya buyutun tu'azzimuha sune wa'ansu gidaje da larabawa suke girmamawa ka ta'zimil ka'aba kaman yanda suke girmama ka'aba laha sadanatun wa hujjab su waɗannan gumaka suna da masu hidimar su sannan suna da masu tsare kofa gate man su sadana sune za su zo su kakkabe gunki su shafa masa mai su share inda yake su kawo masa abinci idan aka jima aka kulle bayan wasu mintuna ya sa albarka kenan sai a dauka a fita da shi su kuma wa hujjab sune wato gate man wanda za su zo su tsare kofa idan zaka je neman albarka to sai ka kawo abin haskaci kusa har yanzu a kaburbura akwai masu irin wannan a ce to ka kawo dan abun sadaka ka je ka roko abin da kake so kaga inda mutum zai da tunani sai ce to me zai halishi ya je ya roko kudi tunda ya yadda in aka roko Allah ya samu ya je ya roko kudi ya kama gaban sa ya fita daga cikin dauda da tsumma to amma waman lam yaj Allah lahu nuran fama lahu min nur haka suka kasance suna rikon kowane wato ainihin daki na gunki dinga yi masa hidima wato hudi laha kuma suna kai kyaututtuka a wajen wannan gumaka kama tu hudi lil ka'aba kaman yanda ake kai wa ka'aba kyauta kaman yanda kuka shaji cewa shi hubal shine babban gunki wanda shi Amr ibn Lahy ya fara kawowa kama malaman sira suke cewa gunki ne wanda akai a bisa siga ta mutum yana da karyen hannun dama Quraishawa sai suka yi masa hannun zinare kaga Allah ya kasa a ce Allah da hannu daya kun ba zai iya kansa hannun ba har sai masu bautar sun taimaka masa suka yi masa kuma suka yi masa wanda ya fi shi ma kima domin shi na wani jar kasa ne kaman ka ce busasshen bulo irin kaman jan bulo din nan to kaman haka aka yi kobal to hannun sai kindile sai suka yi masa hannun zinare kaga an masa har inda ku kaddara shi yake kanka to yanzu an yi masa abin da ba zai iya ba domin inda ya isa da sai kansa na zinare amma kai sai zama wani kasa aka yi masa gata aka yi masa hannun zinare wallahi bayan Allah shari'a ta wanda Allah subhanahu wataala ya koce ai ko ba komai a ce wai kai zaka yi hidima kuma kai zaka yi bauta ai kai da kake hidima kai kamata a bauta ta mu amma ka zo ka share shi ka shafa masa mai ka kawo masa abinci duk wani bala'i kai za ka kare masa kuma ka zo ka bauta masa ai kai kamata ya bauta inda akwai hankali to amma babu hankali shi ya sanya abubuwa suke ta faruwa amin wa taqubu bihi kuma larabawa suna yin tawafi ga wannan gumaka ka tawafiha biha kaman tawafin su ga ka'aba watan haru indaha kuma su yanka a wajen wannan gunki duk wanda yake son wani biyan bukata sai ya zo ya yanka domin Allah ya biya masa bukata kaza wahiya ta'rifu fadlan ka'abati alaiha kuma sun san falalan ka'aba akan wannan gumakan sun tabbatar ka'aba ta fi wannan gumakan tsanani domin duk lokacin da bala'i ya bala'i sai a manta da su kuma sai a zo ka'aba ainihin a marare sai ma Allah ya ta roƙonsa li'annaha kanat domin ita ka'aba ta kasance li'annaha kanat qad arafat domin su larabawa sun riga sun kasance sun sani annaha ita ka'aba baitu ibrahim al-khalil daki ne na annabi ibrahim badaɗayin Allah alaihi salatu wassalam wa masjiduhu kuma shine masallacin annabi ibrahim falamma ba'atha Allahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah subhanahu wataala ya aiko manzo tsira da amintin Allah su kar tabbata a gare shi bitauhid da tauhidi abu alaihi zalik sai suka aibata wannan abin da yazo da shi wa qalu suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu kai ka sa abin bauta ya zama guda ɗaya tal inna hadha la shay'un ujab ai wannan abin mamaki ne su abinda suke gani Allah bukatu sun wuce yadda zai iya saurara su shi kadai. Amma idan aka samu ƴan kafafuwa da za a kakkama su isar da wannan, kuma wanda suke masu matsayi yanzu bukata za ta biya. Su hukuncin da suke ma Allah shi ne hukuncin sarakunan duniya, wanda bai san waye zai zo ba sai an ce masa wanda yake so ya shigo. Bai san meye za a yi gobe sai goben ta yi ya ga me zai faru. To haka suke zato su a nasu tunanin. Yace waja'a fi sahih al-Bukhari, ya bace sai al-Bukhari, an Abi al-Utarid, daga Abi al-Utarid radiyallahu anhu Allah ya yarda shi, kale yake cewa kunna fil jahiliya, mun kasance a lokacin jahiliya, idza lam najid hajaran, idan ba mu sami dutse ba, jama'ana jifwatan min at-turab, sai mu tara wato ainihin wani tili na turbaya, waje ina bishat, sai mu zo da akuya, wa halabnaha alai, sai mu tatsi nonanta akan wannan tilin turbaya, sun matsufna biha, sai mu dinga dawafi akai. Wato asalin hadisin yadda yake shine kunna na abudul hajar, yadda yake a cikin Bukhari, mun kasance muna bautan duwatsu. Fa idza wajadna hajaran, idan muka samu wani dutse, huwa khairun minhu, wanda yafi wancan din, alqainahu, sai mu jefar da wanda da muke bauta, wa akhadna al-akhar, sai mu dauki wancan wanda muka gani yafi kyau. Fa idza lam najid, in ko ba mu samu ba, shine lam najid hajaran, to shine jama'ana jiswatan, wannan shine da hadisi yake. Ma'ana wauta ta kai, in suka ga wani dutse kyakkyawa sumul-sumul, sai mutum ya dauke shi ta bauta. Yana nan yana tafiya da ya ga wani wanda ya fi wannan tinyewa, ya fi shi walƙiya, ya fi shi kyau, sai ga to wannan shi kamata ya zama Allah, sai jefa da wancan ya ci rabansa ta fuskar bauta, shikenan sai a ta yi ma wannan. To idan kuma aka rasa dutsen, to shi ne yake cewa jama'ana jiswatan, sai mu wato ainihin tara jiswatan, wato abin nan shi ne wani tuni minat turab, wanda yake ainihin na turbaya, waje ina bishat, sai mu zo da ainihin akuya, wa halabnaha alai, sai mu tatse ta kai, sun matsufna bihi, ma'ana in suka tara kasai sai su danyi gurbi, sai a tatse nuna akuya sai a zuba, irin yadda ka san yara suna waina ta kasa, to shikenan sai a yi ta dawafi, sai a yi ta dawafi. Wasu ma dabino suke kirbawa, mutum mai aje shi ta bauta masa. Walala kun taba jin kissan sababin musulunta wa'insu daga cikin sahabbai, yake cewa ya kasance yana da gunkin sa na dabino, wanda yakan yi duk abin da ya taso sai ya roƙe shi, sai bukata ta biya. To wata ran yayi tafiya cikin dokar jejiyin wata kama shi, ya zo ya yi goho, ya roƙe shi abinci shiru, ya ji yunwa tana neman ta kai shi fito mai amfanin wannan Allah, sai ya cinye shi sharuwa, yana cinye shi sharuwa, ya ji lafiya kalau. To ai abin ba a shaiza karfi, to daga nan ya fahimci cewa shi ba Allah gaskiya ba. To shi sa duk wanda yake kan banna, karan fari bai gane banna sai lokacin da Allah ya tsamar da shi ya koma kan daidai, to sannan zai yi waiwaya ya gano cewa ashe da kan banna yake, yanzu ne Allah subhanahu wataala ya saita shi. Amin. To sai ke cewa durusun wa'iba, darusa da kuma izina. Yanzu wannan darasi da muka karanta, ga abubuwan da ya kamata mu fita da su, dan wato ainihin summarizing dan abubuwa da aka rairaye. Annal araba, su jama'an larabawa, lam ya'budul asnam, basu bautata wa gumaka ba, la itiqadihim, domin kudirinsu, annaha khalaqathum, cewa su ne suka halicce su, aw khalaqatis samawati wal arda, koko suna kudirin cewa gumaka suka halicci sammai da ƙasa, ba dan wannan suke bauta musu ba. Wa inna ma kanu yastaghithuna biha, sun kasance suna neman agajin su ne, min dunillah, koma da bayan Allah. Wa yatlubuna minhum jala' al-kurab, suna neman wato yayewan bakkan ciki. Wajtilaban nafa, wannan jimin ne ba ha'un ba, wajtilaban nafa, da kuma jawo amfani. ma'ana su da kansu sun yadda cewa waɗannan gumaka ba su suka halitta sammai ba, ba su suka halitta ƙasai ba, a'a suna dai neman agajinsu ne. Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, in ka tambaye su cewa waye halitta su, za su ce Allah subhanahu wa ta'ala ne. Shi yasa duk malaman sunna suke cewa ba a yi ja'in ja da mafi yawan larabawan jahiliya ba, kuma ka ce gaba ɗaya a wajen tabbatar da rububiyya. Ba wani balaramin jahiliya da yake inkarin Allah ya halitta shi kankin kansa, baya inkarin Allah ya halitta sammai da ƙasai, baya inkarin Allah yake kaza Allah yake kaza. Shi abinda bai yadda ba a ce kuma wai duk buƙatu na ibada Allah kadai za a yi wa, to yaushe za a ce duk Allah ya yi da mutanen nan gabaki ɗaya? Ai dole sai an dan samu wanda za su isar da sakonni masu matsayi da daraja ainihin a wajensa. Shi sa malamai suke ta diya kyakken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, yayi su ne a bisa tabbatar da tauhidin uluhiyya, ba wai tauhidin rububiyya ba. Sun gamsu cewa Allah subhanahu wataala shi ya halitta sammai da ƙasa, shine mai ikon yi. Allah ma da kansa ya bada shaida, yace fa idza rakibu fil fulki, idan suka hau jirgin ruwa matsala ta taso, igiyar ruwa tana jiddiwa, jirgin ruwa zai kife, da'u Allah mukhlisin lahu din, sai su dinga roƙon Allah, suna kiransa, suna tsarkakewa, to ainihin addu'a gare shi kadai. Amma falamma najahum ila albardi, yayin da Allah ya tseratar da su, mutun ya taka ya ji dandagari ya kasa, idahum mushrikun, sai su koma su gaba da yin tarayya. Wallahi akwai wani bawan Allah a cikin wata jiha daga cikin jihohin arewa, babban mutum ne, lektara ne, ya makai profesa, ya yi shiriri ta daga cikin shiridoci na bidoi da ake wanda ya kai matsayin Allah. Allah da ya so shi da shiriya, wata ran ya taho wannan dududu ba shirgi ya zo ka yana raye ba wai ya mutu ba, kawai sai an yi ruwa-ruwa ya kawo igiyar ruwa ta ɗauke shi, ta fara juyi da shi zai halaka, yana cewa Allah na tuba, ka san ƙarya nake ni ba Allah ba, Allah in ka tseratar da ni na tuba, Allah na tuba, daga yau ba zan ƙara ba. Allah ya tseratar da shi, daga nan ya zubar da wannan shiritar, yanzu gangare yin ahlus sunna. Lokacin da yake wata shiritar ya ɗauka cewa daidai ne, kuma ga shi yana malaminsa, yasa suka ɗauka cewa wai dan mutum yana malami, ila yana karantar da luga, yana karantar da kaza, zai abin nan. Wallahi shari'a ina jaddada mana baiwa ce da Allah yake ba ɗaya daga cikin bayansa. Nika faɗa bil munasaba, akwai wani katafaren malami da na ji da kunnuwana, kuma yana nan raye. An yi wani taro, yana bayani, yana cewa duk abin da ya fito bakin malami ka ɗauke shi karka yi daidai ne, dan Allah ku duba wannan fakira. Ma'ana ya ba malami matsayin annabta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya fito bakin sa daidai ne. Ku duba wanda daga cikin sahabbai yake cewa ya ma'aikin Allah ma dinga rubuta hadisin ka, alhali kai dan adam ne, kakan yi fushi kuma kakan yarda. Ma'ana kila zaka iya fusata ka faɗi wata magana wanda in ka huce ka ji da ma ba ita ka faɗa ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ya fito bakin nan ka rubuta shi, ba abin da zai fito sai gaskiya sallallahu alaihi wasallam. To amma yau sai ga wani yana cewa duk abin da malami ya faɗa ka dauka gaskiya ne, ma'ana yanzu abin da ke cewa mabiyansa duk abin da zai faɗa shi kanki kanka gaskiya ne, kar ka dauka kuskure ne. Bittali abin da ya faɗa ya zama shari'a, kuma saba masa ya zama saba ma Allah kenan, sallallahu alaihi wasallam. To kaga yanzu mutum ne wanda yake malami a matsayi irin nasa, kuma babba a yankinsa, amma bai fahimci hatsarin wannan kalmar ba, bai fahimci cewa ko sayyidina Abubakar wanda shi ne khairun nas illa an yakuna nabiyan, ko shi bai samu matsayin a ce duk abin da ya fito bakinsa daidai ba ne. Matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai. To saboda haka kenan suna yin wannan bautar domin suna ga da waɗannan ne za a samu kafa bukata ta biya. Sai yace darasi na biyu, idan jurmi man kana sababan, a cikin wannan darasi mun ji girman laifi na wanda ya kasance sababan sababi fi halakin nasi, a wajen halakan mutane, wa dalalihim, da kuma ainihin batarsu. Wa annahu yahmilu awzarahu, kuma shi wannan zai dauki gingima gingiman zunubansa da laifukansa, wa awzarahum, da kuma laifuka na su wa'antan kamilatan yawmal qiyama, cikakku ranar tashin alqiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khataayakum. Kafirai suke fada ga masu imani, suke cewa wai ku bi mu, za mu dauke duk wani laifi da kurakurai da zaku. Allah ya ce, wa ma hum bihamilina min khataayahum min shay, ba za su isa su dauke komai daga cikin laifukansu ba. Wa innahum lakazibun, ƙarya suke. Amma Allah suke cewa wala yahmiluna asqalahum ma'a asqalihim wala yahmiluna asqalahum ma'a asqalihim yawmal qiyama, za su dauke nauyi su tare da nauyin wannan wanda suka batar da tashi alqiyama. Ba ana nufin batattun ba su da laifi ba, irin nauyin laifin batattun da wane batato irin wannan za a nado kuma a dora ma wannan. Saboda haka Allah yake cewa za su dauki nauyinsu tare da nauyin wa'antan, kuma za a tambaye su kiran ƙaryar da suke. Allah yake cewa alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun, wanda suka kafirta kuma suke toshe mutan daga barin tafarkin Allah, za a ƙara musu wata azaba akan wata saboda barnar da suke. Kenan a ce kafirci kansa aji aji, akwai wanda zaka samu cewa ga arnanci, sannan ga shan giya, sannan kila ga fasikanci, sannan kila ga cin riba, sannan ga. To kar ka dauki cewa za a yi masa azaba kawai irin ta wanda arnanci kadai. Za ga akwai arnan da baya shan giya, arnan ne kuma baya zina, bai ma yadda cewa zina ta halatta ba, arnanci kadai yake yi. To wannan laifinsa da azaba da za a dandana masa ba ta kai ta wanda ya hada arnanci da ainihin wasu laifukan ba. To babu muni a rayuwa irin a ce mutum ya bata kuma ya batar, kuma a ci gaba da yin wannan barnar, ana ta barnar ana ta barnar. Abinda malamai suke cewa sauki saukin, Allah ya so mutum da shari'a shi ya shiryo. Akwai wanda ya asasa barna, yayi ta yayi, amma Allah sai ya so shi da rahama kafin ya mutu sai gyara. To wannan a cikin rahamar Allah da taimakonsa ba za a caje shi laifukan wanda ainihin suka yi a bayansa ba, domin shi ya shiryu. Har dai kuma a ce Allah ya masa gama da katar, ya yi ƙoƙarin rusa abubuwan shi da kansa, ya mai da martani cewa abubuwan da muka yi a da ba daidai ba ne, ya yi iyayensa, Allah ya karɓe shi a haka. To wannan ana fatan Allah ba zai tare shi da laifukan wanda suka ɓata ba. Amma mutum ya zama ya ɓata shi kankin kansa, sannan ya ɓatar da wasu, ya mutu a kan wannan ɓata, ɓatattun da ya ɓatar su ci gaba da ɓatar da wasu, kuma har ma alƙiyama ta tsaya. To wannan sai dai a ce Allah ya kiyaye. Kuma wallahi akwai su tare sun ƙirƙiro abubuwa munana wanda sun saba ma addini da ma hankali da mutunci, domin wallahi akwai abin da za ka, in mutum na da mutunci ba zai wannan abin ba. Mutunci, in mutum mai mutunci ne, bai kamata a ganshi irin wannan gayyar ba, in ya san me yake nufi da mutunci da dattaku. Amma sai ka dauka an dauki wannan abu a matsayin addini, a yi shi kuma a daki kirji, a yi kirari kuma a kira mutane a kai. Kaga wannan ba karamin hatsari bane a rayuwa. To Amr ibn Luhay, kun ga Manzon Allah yake cewa ya ganshi yana jan kayan cikin sa a wuta, saboda shi ne ya sabbaba ma larabawa bautar gumaka. Shi ya sanya malamai suka ce ba za a yi bautar gunki a jazirar larabawa ba face sai ya samu kamashi. Duk wanda ya bauta ma gunki daga ladda ya kawo gumaka, to duk wanda ya bautar gunki sai ya samu kamashi na wannan ainihin ba abin nan sabbaba bautar gumaka da yi. Sai malai yake cewa fihi dalilun, a cikin wannan akwai dalili, akwai dalili ala anna ba'd ahl al-jahiliyya, a bisa cewa waɗansu daga cikin mutanen jahiliya, mu'azzabuna bi jurmihim, ababen yi wa azaba ne saboda ainihin laifukansu. Akwai mutane da suke mutanen jahiliya, misali akwai Qis bin Sa'ida al-Iyadi, duk da cewa malamai sun ce ya ɗo sano wani abubuwa min baƙayadin Ibrahim, domin kamar yadda muka faɗa jurhum iya rayuwarsu da suka yi sana akan addinin annabi Ibrahim duk wannan tsawon rayuwa na shekara 2000 sai dai ka samu an dan rarrage waɗansu abubuwan amma dai ba magana ba wata gunki kakaf rayuwarsu su ma ku za a din da suka yi wannan duyin duyi hali suka kori jurhum su ma akan addinin annabi Ibrahim suke har sai da amru dan luhayyu yaje ya kawo gumaka sannan aka soma ainihin bautar gunki to kun ga ya inganta hadisi Qis bin Sa'ida al-Iyadi dan aljanna ne manzo Allah sallam tun yana kusan kafe dan shekara 10 ko 20 da yakan wuce kafo ukaz yaga Qis bin Sa'ida al-Iyadi ya hau dan tudun kasa yana yi wa mutane ainihin wa'azi yana tsoratar da su lahira ba a soma wahayi ba manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 10 ko 20 da amma kuma haka ya mutu tun kafin a soma manzo Allah wahayi amma manzo Allah ya tabbatar dan aljanna ne sannan irin su imrul qais wanda ya ma mutu ko dai kafin bi'isa ko kafin milad na manzo sallam da shekara 75 amma dan wuta ne hadisi ya tabbatar dan wuta ne kenan akwai wanda zaka samu mutanen jahiliya ne saboda aika-aikar da suka yi tafka-tafka yan wuta ne domin kun ga shi a Amr ibn Zuhay ya mutu da shekaru barkatai kafin ma a ce haihuwar manzon Allah sallam ballantana ainihin so mai masa wahayi amma hadisi ya tabbata cewa ainihin dan wuta ne sai yace safahatul mushrikin a cikin wannan darasi akwai bayanin wautar mushrikai wa hamaqatuhum da kuma raunin hankalinsu da safaha da hamaka duk dai wauta ce amma dan ka bambanta sai ka fassara ɗaya da wauta ɗaya kuma raunin hankali domin raunin hankali yake sa wauta iz abadu asnaman domin sun bautata wa gumaka a min sun aidihim na daga aikin hannayensu su suka kwaba su suka yi su da kansu amma kuma suka bautata ba su ku duba mutanen annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka faffaskare gumakansu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim karshe dai sai suka ce harriquhu wansuru alihatakum ku kone shi ku taimaki allolinku subhanallah kaga anti baya a ce mai bauta zai taimaki allarsa ku kone shi ku taimaki allolinku kaga da akwai hankali shi Allah shi zai taimaki wanda yake bauta masa to wannan yana nuna raunin hankalin larabawa da kuma ainihin sassaucewa hankulan su yayin da suke bauta ma gumaka wanda suka aikata da hannayensu wannan shine karshen wannan darasi sai kuma yan tambayoyi ina ga tunda ba karatun aji bane sai dai mu karanta mu wuce kawai ko yace as'ilatun lil muraja'a to kafin as'iloli Allah na yi mantuwa darasin mu na rana ita yau shafi na 5 inda aka ce wa Aisha radiyallahu anha lamma su'ilat ala khuluqi wato an ya kamata kalma ta su'al ba ta yin ta'addi da ala sai dai an sa'alahu an kaza wa yas'alunaka an bil qarnayn وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ haka duk inda zaka kalma ta sa'ala ba ta yin ta'addi da ala kuskure ne na bugu ba wai ainihin shi malamin ne ya rubuta ala ba a'a an ce a wajen bugun aka samu kuskure ina fata an gane to sai a gyara ya zama an ba wai ala ba yace as'ilatun lil muraja'a tambayoyi domin muraja'a yace man awwalu man adkhala ibadatal asnam jaziratul arab wai farkon wanda ya shigar da bautan gumaka a jazirar larabawa wa min ayi qabilatin hu kuma shi daga wata kabila yake tambaya ta biyu amma za akhbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam to dangane da me manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa ma'ana wannan labari manzo Allah ya bada dangane da shi mutumin kun ga wannan dalili su dalili ko zai amsa tunda yanzu muka faɗa sai abna uku yace udhkur halatul arab ma asnamihim ambati halayen larabawa tare da gumakansu na hudu udhkur shay'an min durusi hadha al-maqta ambati wani abu daga cikin darussan wannan wato topic da muka karanta. Ma'ana kai ma ka ambata wani abu da kake ganin darasi ne da ya kamata a ce an fa'idanta ba daga cikin abubuwan da shi malam ya ambata ba. To tunda ba karatu na aji bane ba, sai dai mu bari a kamar iya shiga sabon darasi ko sai mu dakata. To sai mu dakata a nan abinda muka yi daidai, muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada. Abinda mu kuskure, muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren. Ya gane da mu daidai din Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ka yaye mana bala'o'i da abubuwa na bacin rai da suke faruwa a wannan ƙasa tamu, kamar yadda dama sun ji abinda ya faru a ya faru a Abuja a yau na mutuwar mutane ɗaruruwa. Muna fata Allah gafarta wa musulmin ciki, Allah gafarta wa musulmin ciki, Allah ya fede fukansu wanda kuma suka rasa dukiya. Allah subhanahu wata'ala ya mayar musu da mafi alkhairi. Allah ka tsare mu da tsarewarka. Allah kai mana kyawun ƙarshe. Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ka azurta mu da jagoranci na ƙwarai. Allah subhanahu wata'ala ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon.